واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا غوما غوتر رمضان هجران منزون الله صلى الله عليه واله وسلم daga makka zuwa madina 1437 wanda yazo 10/15 ga watan 6/2016 muna nan a cikin suratul baqara zamu tashi aya ta 2 amma zamu hada da ta farko na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
الله سبحانه وتعالى بأن يبود أن اللتاف ناسا دا ألف لام ميم من كاو فسر 24 amma duka muka ce a zubar da wannan fassarori a dauki guda daya Allahu a'lamu bi muradihi ko a dauki guda biyu kalubale ne da tsokana da jan hankali da fito na fito da larabawa wanda suka kware wajen iya magana da sarrafa harshe da kwarewa wajen iya magana to shine ake jan hankalin su yadda kuka saba hada daga huruful hijaiya ku hada kalimat daga kalimat ku hada jumal daga jumal ku nuna fasaha da kwarewa da gogewa da iyawa to in kun isa kuma ku zo da misalin wannan alqur'ani shi yasa kalmar da ta biyo baya wanda ke nuna kusancin wannan fassara ga alif lam mim shine lafazin da ya biyo bayan alif lam mim din shine ishara da Allah subhanahu wata'ala yayi yace zalikal kitabu wancan littafin la raiba fihi babu kokonto babu shakka a cikin sa hudan shari'a ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah kalman zalika malamai sun tattauna akan wannan kalma ta zalika wasu sun ce ma'anarta shine haza daka ce haza daka ce zalika duk ma'anar su daya dan haka nan ana nufin haza wannan littafin dake gabanka ya kai mai karatu to shi ake nufi cewa la raiba fihi wasu ko malaman suka ce a zalika din nan tana nan a babunta za ismu ishara مبني على السكون في محل رفع مبتدا اللام حرف يدل على البعد مبني على الكسر والكاف حرف مبني على الفتح لمجرد الخطاب دان هكا كينان مبتدا ني الكتاب شيني خبر مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ذا اسم إشارة وذا لمفرد مذكر أشر وزي وزه وتا وته أنس على الأنس اقتصر وذا نتان للمسنى المرتفع وفي سواه زين تينز كرتطي دان هكا ذا إشارة چي زوا غا أبن ديك مذكر اللام يدل على البعد ya nuna abin yana nesa kenan in yana kusa sai a ce ha zihi ha kalimatu tambayi ko haza ko hazihi in abu yana dab da kai in yana nesa sai a ce zalika wannan lamun harfun ne ya dulla alal buudi yana nufin abin yana da nisa to waɗanda suka ce zalika dinnan ana nufin haza wato wannan littafin maimakon a ce wannan littafin sai aka ce wancan littafin suka ce da wancan da wannan a larabci duk ma'anar su daya kenan za a iya nuni zuwa ga littafin da cewa na kusa ne kuma za a iya nuni zuwa ga cewa na nesa ne wanda kuma suka ce a zalika tana nan a babunta na nisa to wane nisa ake nufi suka yi fassara guda hudu fassara ta farko zalika wancan litta ayoyin da suka gabata kenan da surorin da suka gabaci suratul baqara wanda aka sauka a maka tunda malamai sun ce suratul baqara tana cikin farko-farkon waɗanda aka sauka a madina to zalikan ishara ne zuwa ga dukkan sakon da aka saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabi suka ce ma'anarsa zalika ishara ce zuwa ga alqur'anin da za a saukar wanda Allah subhanahu wataala bai saukar ba tukunna to ana ishara zuwa gare shi tunda yana lauhul mahfuz fi lauhin mahfuz tunda yana can lauhul mahfuz kuma nuzulul qur'an hawa uku aka saukar da alqur'ani akwai minallah ila lauh wa minallauh ila samai dunya baitul izza wa min baitul izza ila dunya Qur'ani yayi sauka uku daga Allah zuwa Lauhul Mahfuz daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya daga saman duniya ne aka dinga saukar da shi kadan kadan har tsawon shekara 23 wa Qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila an saukar da shi kadan 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 daga suka ce ishara ce zuwa ga abin da za a saukar wanda yana sama don haka sai ishara ta zama zuwa ga nesa sannan na uku suka ce a ishara ce zuwa ga nisan daraja alqur'ani koda qur'ani yana hannunka kana karantawa amma an ka kalli darajar sa ai yana da nisa tunda maganar Allah ce to magana Allah koda tana kusa da kai zaka iya mata nuni zuwa ga nisa cewa qur'ani mai nisan daraja ne mai nisan matsayi ne mai nisan makami ne mai nisa ne shine ma'anan aka ishara zuwa ga zalika ko suka ce a ishara ce zuwa ga abinda aka gaya ma ahlul kitab cewa za a aiko manzo da littafi to wannan abin da suke a cikin kwakwalwarsu sananne shine aka yi musu ishara zuwa gare shi zalika wannan alkawari da aka yi muku cewa za a aiko manzo da littafi to ga manzon ya zo ga littafin an saukar shine dalilin da yasa aka yi ishara zuwa ga nesa aka ce zalika wanda za ismu ishara allam harfun yadulla alal buud wal kaf harfun yadulla ala mujarradil khitab shi yasa ake canza shi a ce zalika a ce zaliki a ce zalikuma a ce zalikum a ce zalikunna saboda wanda kake magana da shi sai ka canza wajen kafin din in mace ce a ce zalika zaliki namiji a ce zalika in su bi ne zalikuma in mata ne zalikunna in maza da yawa ne da mata zalikum saboda kai sai aka ce harfun ne yadulla alal khitab yana nufin maganar da ake to kenan qur'ani nisan daraja gare shi koda yana hannunmu to ta bangaren daraja abu ne mai daraja abu ne mai girma abu ne mai matsayi domin maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala to shine ma'anan zalika alkitab zalikal kitab wannan littafin an kira shi littafi an kuma sa masa al zalikal kitab wannan littafin cikakke domin al tana ƙara masa daraja cewa babu wani littafi sama da shi shine dalilin da yasa aka yi masa ta'rif aka ce zalika alkitab wannan littafin mai daraja an masa ta'rif saboda ya zama an saka masa daraja ko al din nan al ahadiyya ce al ahadiyya din ma sun kasa ta kashi hudu akwai al ahad at taqdiri al ahad at taqdiri shine ka kaddara abin a cikin kwakwalwarka ka halarto da abin a cikin ranka cewa wannan alqur'anin mai daraja ne mai girma ne wanda ka san shi din nan wanda lokacin da muke magana kake kaddaro shi gashi can mai aya 6114 mai sura 114 to kana halarto shi shine kana kaddara darajar sa ko al-ahad al-huduri al-ahad al-huduri shine kana ganin qur'anin gashi a gaban ka ko al-ahad az-zihni kana kaddara shi a cikin tunaninka ko al-ahad az-zikri kana ambaton wannan al-qur'ani dan haka shi yasa aka sa masa al zalikal kitab wancan littafin mai nisan daraja wancan littafin da Allah ya aiko shi daga sama nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munziri shi yasa ce tanzilun minar rahmanir rahim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin sannan ma'ana ta uku al kitab an kira qur'ani al kitab saboda fi'al ne bi ma'ana maf'ul al maktub domin asalin katbu yana nufin al jam'u wad dammu abinda aka tattara guri daya aka tara shi guri daya kenan al qur'ani kama ana kira gare mu cewa mu rubuta qur'ani ko mu haddace al qur'ani shay'un ne maktub rubutaccen littafi ne dan haka mu rubuta shi mu haddace shi shine ma'anan kitab sannan kuma ana nuna mana muhimmancin rubutu a cikin al'umma shi yasa Allah ya rantse da takarda ya rantse da alqalami yace nun wal qalami wa ma yasturun yace wa tur wa kitabin mastur Allah ya rantse da alqalami ya rantse da takardar rubutu saboda muhimmancin da rubutu yake da shi a cikin al'umma kuma a cikin zamu ga a cikin da Allah yake mana bayani akan ayatul daini magana akan bashi sai yace faktubuhu ku rubuta kenan rubutu yana da muhimmanci a cikin harkokin rayuwa shi yasa Allah ya karfafa maganar rubutu kuma alqur'ani sunansa alkitab daga cikin manyan sunayensa da Allah ya ta maimaita alqur'ani ya kira shi alqur'an daga qira'a qara'a ya qara'u qira'atan mun yi magana akan ishtiqaqin kalman alqur'an daga ɗayan ma'anoni guda hudu ko biyar amma wacce aka fi rinjayewa imma min qara'a ya qara'u qira'atan ko qara'a ya qara'u qara'an to wannan littafi an kira shi qur'an kuma an kira shi kitab kitab daga rubutacce kitab bi ma'ana maktub qur'an bi ma'ana maqru kenan qur'ani shakaratu sharubutu ka karanta ka rubuta ka rubuta ka karanta da aka kira ake yi zuwa ga muhimmancin ilimi da ko muhimmancin koyon karatu da muhimmancin koyon rubutu a cikin al'umman musulmi da kuma amfanin da rubutu yake da shi da karatu har malamai suna auna tsakanin abinda aka rubuta da abinda aka haddace wanne yafi muhimmanci sun ce ma kutiba qarra wa ma hufiza farra wai abinda aka rubuta shine tabbatacce abinda aka haddace zai iya guduwa wani yana cewa wato game da muhimmancin rubutu yace alayka bil jam'i bil hifzi duna al jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatun tufarriquha al ma'u yughriquha wal lissu yasriquha wal fa'ru takhriquha wan naru tahriquha yace alayka bil hifzi duk abin da kaji ka haddace da ka dunal jam'i fi kutubin kakka dinga yawan rubutu fa inna lil kutubi afatin tufar afatin tufariquha domin littafi yana da matsala guda hudu alma'u yaguriquha ruwa zai iya shanye littafin sai rubutun ya goge wallissu yasriquha barawo zai iya sace rubutaccen abin kaka da jahili tunda a rubuce yake aka sace wal fa'aru takhriquha bera za ta iya huda abin ta lalata shi sannan kuma wannaru tahriquha wuta za ta iya kona littafi amma in ka haddace aka shikenan baka da matsala to kaga waɗanda suka rinja yadda yin hadda kenan da cewa yafi rubutu akwai kuma waɗanda suka ce a rubutu yafi hadda suna cewa qayyir suyudaka bil hibalil wasiqa wa min al hamaqati an tasida gazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqa wajin abinda kaji ka rubuta nani al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu al ilmu saydun wato shi ilimi kamar farauta ne wal kitabatu qayduhu rubutun shine daure farautar qayyid suyudaka idan ka kamo farauta to dabaibaye ta bil hibalil wasiqa da igiya mai kwari wa min al hamaqati yana daga cikin sakarci da wawantaka an tasida gazalatan ka je ka kamo farauta kuma wace turku haka batta a sake bainal khalaiq taliqa ka sake ta da haka kenan hadda tana da muhimmanci rubutu yana da to sai wani malami yace to a hada bin mana an huta a haddace a kuma rubuta wa iza diyaru tanakarat safartu fi dalabil ma'arif hajiran lidiyari wa iza aqamtu fa mu'nisi kutubi fala anfaqu fil halain min asfari wato ka hada haddacewa da rubutawa idan haddaka ta samu matsala sai ka tada ita da rubutu idan rubutunka ya goge sai ka sake rubutawa shi yasa ba a kiran gangaran kafu gwani yace wane gwani ciki fal shakku sai wanda ya rubuta qur'ani ya shafari me ma'anan ka rubuta qur'ani ka shafari ka rubuta qur'ani izu 60 da ka a kaiwa manyan malamai wanda suke daidai da kai ko sama da kai ko ƙasa da kai su iyayen su su ci gyara ba samu ba har da kansu su yi tauke cewa sun amince wannan qur'anin naka babu gyara ko daya kuma da ka rubuta shi kaga kenan hadda da rubutu suna tafiya tare shi yasa qur'ani ya zama sunan sa qur'an kuma sunan sa kitab saboda sha rubutu ne a rubuta kuma sha karatu ne a karanta shi yasa Allah ya ce al-kitab ya kira shi da wannan suna wani guri ya ce al-qur'an tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alam kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir tanzilun minar rahmanir rahim tanzilul kitabu minal lahil azizil hakim tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin kitabun uhkimat ayatuhu Allah ya ta magana kitab saboda haka wannan ya nuna muhimmancin rubutu da kuma muhimmancin wannan littafi al-maktub shine al-qur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala sau da aka yace zalikal kitabu wanda ita ce jumla ta farko minal mubtada'i wal khabar sai ya faɗi jumla ta uku shine la raiba fihi babu kokwanto babu shakka fihi a cikin wannan littafi a cikin sa ba wani abu da zaka yi kokwanto cewa ba daga Allah yake ba walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira shi yasa ake tsayawa kace zalikal kitabu la raib sai kuma kace fihi hudan lil muttaqin sai zama fihin khabar mubtada ne na hudan sai zama khabar mubtada muqaddam kenan jaru majrur muta'alliqun bi khabari mahzufin wa akhbaru bi zarfin aw bi harfi jar nawina ma'ana ka'inan aw istaqar sai zama fihi hudan lil muttaqin kenan ko zalikal kitabu la dinnan harfu nafiyin ne kuma nafayil jins harfun yadullu ala nafayil jins duk wani dangi duk wani wato tattaro na kokwanto an kore shi daga wannan littafi me ma'anan korewa tunda akwai kafirai da suke yin kokwantan alqur'ani amma Allah yana nufin shi littafin koda wani zai kokwantansa to shi ba abun kokwanto bane ba abun kokwanto bane, bai kamata ayi kokwanto game da cewa wannan littafi daga Allah yake ba. Zamu ga kalman ita raib a harshen Larabci tana daukan ma'anoni hudu. Akwai raib bi ma'anar qalaq, alqalaq kace rabani hazal amr, ko arabani hazal amr, wannan al'amari ya tsorata ni, ya kada ni, ya firgita ni, ya sa na raurawa ina tsoro. Kuma takan zo da ma'ana itrabun nafs, wato ka kasa nutsuwa da abu, hankalin kai kasa kwantawa akan abu. Takan zo da ma'ana shak, kana yin shakka abu. Takan zo da ma'anan kuma abin da ke faruwa, hawadis, masu ban tsoro, kamar da yace raibal manun, raibal zaman da raibal manun, yana nufa abubuwa masu faruwa wanda suke tada hankalin dan adam, suke firgita shi. To Allah ta'ala ya kore raib akan alqur'anin sa, ya kore raib akan alkiyama. Za ga su ne Allah yake faɗa, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min alba's, ya ku mutane in kuna kokwantan alkiyama ba za ta zo ba, fa inna khalaqnakum min turabin. Ko Allah yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hakika mu'minan gaskiya su ne wanda suka yi imani da Allah da manzansa, sannan ba sa kokwanto, ba sa shakka, ba sa shakka cewa wannan. Fa kaifa idza jama'nahum liyawmin la raiba fihi. Allah ya ce takaga in muka tara su a wata rana, Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi. Wani gurin sai Allah ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. La raiba fihi min rabbil alamina. Da haka kenan ar-raib anan yana ta'alluki da abubuwa guda hudu. Na farko, Allah yana so ya nuna mana cewa wannan Qur'ani cikakke ne. Babu kokwanto cewa daga Allah yake. Babu kokwanto akan wata kalma da za ta nuna maka a cikin Al-Qur'ani cewa ba daga Allah littafin yake ba. Shine injin da Allah yake cewa afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Ma'ana ta biyu, la raiba fihi, wato kamar khabar ne amma ma'anarsa nahayu, ay la tartabu fihi, kada ku yi kokwanto a cikin alqur'ani cewa wannan qur'ani na Allah ne subhanahu wata'ala, daga Allah yake. Ko la raiba fihi hudallil muttaqina, kaku yi kokwanto cewa wannan qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah. Kakai kokwanton qur'ani zai shiryar da kai a aqidarka, a ibadarka, a mu'amalarka, a siyasarka, a zamantakewarka. Wannan kamar raddi ne kenan ga masu ganin qur'ani ya shafi aikin ibada kawai, banda harkar duniya. Masu cewa a raba addini daban, a raba harkar siyasa da zamantakewa daban. Qur'ani ya zama kawai ya shafi sallah da azumi da zakka da haji da aure da gado, amma harkokin siyasa, majalisa, harkar kuɗi, tattalin arziki, rayuwa, wannan duk aje a yadda aka ga dama. To wannan yana cewa la raiba fihi hudallil muttaqin, babu shakka cewa wannan Qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah subhanahu wataala, wanda ya ishe su. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, yace alqiyama tana tafe, babu kokwanto akan ta. Shi yasa a can gaba kuma aka ce kalubale ne, cewa in kuna kokwanton ma, tunda Allah ya ce babu, to in kana yi, to ga kalubale. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nara allati وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم في ريب, إن كنا cikin raibin din, kuna cikin shakka, kuna cikin rashin nutsuwa, hankalinku bai kwanta ba, buku saki jiki ba, buku nutsu ba, to ai ga kalubale. In kana jin wani ne yayi, shi sai Allah ya ce wa ma kana hadzal qur'an an yuftara min dunillah, wannan littafi bai kamata a ce wani ne ya kirkire shi ba daga wajen Allah yake ba. Shi yasa Allah ya bada kalubale biyar ko hudu akan littafinsa, wanda kuma dukkansu an kasa amsawa. Wannan ya tabbatar da cewa alqur'ani maganar Allah ne, ba maganar mutum bane. Shi ma annabi aikinsa ya isar kawai. Allah ta'ala ce qul ka gaya ma duniya la inijtama'atil insu wal jinnu insu wal jinnu kun ga aljanu akwai malamai akwai masana cikin mutane akwai masana sai Allah ya ce to ayi committee a gayyato gogaggun professors a cikin aljanu a gayyato gogaggun masana professors a cikin mutane la in la an ya'tu bi misli hadha alquran cewa za su committee ne dan su kirkiro kwatankacin wannan qur'ani to sai Allah ya ce la ya'tu bi misli ba fa za su iya ba kaga da kamata wani ya gwada in ya isa tunda Allah ya ce ba za a iya ba to a gwada mu gani mana la ya'tu bi mislihi Allah ya ce walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira tunda an ce mislahu ta yawa wani ya ce ai yayi yawa aya 6000 wasa ce sai Allah ya dawo da shi kadan yace am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftarayat to ku je ku kirkiro sura 10 kamar daga alamtara kaifa zuwa nasi wannan ma ya gagara sai Allah ya bada kalubale na uku yace wa ma kana hazal qur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaqulu naftara قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله أن كما دونا تشيني الله يقالوا بلي أن ديتي لا ريب فيه بابكو كنتو أتكي دقا الله يكي بابكو كنتو شوانا لتافي تككل لتافيني بابكو كنتو شرياني قدمس أوران الله ذي شريد على القرآن babu kafai ko kwanto a cikin sa to in ana nufin khabar ne bi ma'anar amr wato jumla ce khabariya amma yuradu biha insha'iyya da aka ce la raiba ma'anar salatar tabu kada ku yi ko kwanto to in kun yi din wa in kuntum fi raibin in kuna cikin ko kwantan to fa'atu bi suratin min mithlihi ku je ku zo da sura min mithlihi kun ga a can Allah ya ce fa'atu bi suratin mithlihi nan fa'atu bi suratin min mithlihi sai ya ce wada'u manis ta'da'atum a can nan wada'u shuhada'akum shuhada'akum wanda za su zo su ba da shaida cewa lalle an auna wannan da wannan za a iya samun kwatance ko kusa kusanci in kuntum sadiqin sai Allah ya ce fa in lam tafa'alu in abin ya gagare ku a baya walan tafa'alu gaba ma ba za ku iya ba to me ya rage muku fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara kuji tsoran wuta wanda makamashinta mutane ne da kuma duwatsu wa iddat lil kafirina an yi tanadinta ga kafirai daka shi yasa jumla ta uku a cikin nan sai ta zo la raiba fihi la raiba fihi babu kokwanto cewa wannan littafi daga Allah yake a cikin sa ba kokwanto daka sai zama fihi din nan shine khabar na la nafiya lil jinsi la raiba sai zama ismu la mabaniyun ala al-fath fi mahalli nasbi la harfu nafiin yadullu ala nafi al-jins mabaniyun ala al-sukuni raiba ismu la mabaniyun ala al-fath fi mahalli nasbi fihi jar wa majrur khabaru la shine khabaru la ko tunda akwai ismu la akwai khabaru la da haka sai zama shine khabaru ismu la da khabaru la kuma ismu la mabaniin ala al-fath sai zama khabaruha fi mahalli raf'in tunda tansabul isma wa tarfa'u al-khabara da ka la raiba fihi babu kokwanto kakkai kokwantan kuma babu an kore duka biyin kakkai kuma an kore domin babu din kwata kwata to littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya jiga jumla ta hudu hudan lil muttaqin shi wannan qur'ani hudan shiriya ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah hudan kun ga hudan nan ismu masdar ne domin ya kasance ita kalman huda ko hadiyu huda ismu ne na hadiyu hada yahdi hada yahdi shine asalin fi'ilin in an ce hadiyu shine masdar hudan kuma ismu masdar an sa ismu masdar ya wakilci masdar anan domin ya zama wannan shiriyar ba ta da zamani a kowane zamani qur'ani shiriya ne ba ta da guri a kowane guri qur'ani shiriya ne ta hada kowane guri ta hada kowane zamani sannan ta hada baya domin masdar ba fi'ilun madin bane balle kace ya hada baya ba fi'ilun mudari'un bane balle kace yanzu yake magana ba fi'il amrin bane balle kace gaba yake nufi ya hada bayan da gaban da yanzu duk sun shiga karkashin hudan shari'a ne qur'ani a da shari'a ne qur'ani a yanzu shari'a ne qur'ani a gaba shari'a ne qur'ani a kowane zamani shari'a ne qur'ani a kowane guri shari'a ne qur'ani a cikin komai komai din ya hada aqidarka in kana so ka shari'a aqida ta zama mai inganci to ka ciri aqidarka daga qur'ani da hadisan manzo Allah ingatattu in kana so ibadarka ta zama karbabbiya ka ciro ta daga qur'ani da ingatattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so halayenka su zama masu inganci ka ciro su daga alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so mu'amalarka ta zama mai inganci ka ciro ta daga alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so siyasarka ta zama mai inganci ka ciro ta daga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so rayuwarka gaba daya ta zama mai inganci ka ciro koyarwar da zaka dora rayuwar taka min alkitabu was sunnatu sahiha da haka shine ma'anan hudan shi yasa aka kashi da ma'anan hudan hudan din nan mubtada ne ina khabar din sa huwa hudan kenan huwa hudan shi qur'ani hudan shari'a ne sai aka cire huwa din aka ba hudan din domin abin ya fito karara ita kalmar huda tana daukan ma'anoni a fassarar malamai guda hudu akwai hidayatu irshadin wa bayanin wa dilalatin wa ilmin koyawar malamai koyawar annabawa da koyawar malamai da wa'azi da ilmantarwa duk yana karkashin wannan wanda ya koya maka ilimi to ya dora ka akan shari'a wanda ya maka wa'azi ya dora ka akan shari'a wanda ya fadakar da kai ko ya maka tunasarwa ya dora ka akan shari'a wanda dama abinda shari'a ke nufi a nuna maka hanyar da ba za ka bata ba ko a zahiri ko ma'anawiya ko hissiya hissiya shine a ce maka kace da Allah ina zan bi in bulle in goma a ce kaga in ka bi nan kana tafiya zaka ga kwana tayi yamma to yawa to da kaje sai kai yamman to zaka ga wani gida mai koren fenti da farin kaure to ka kankwasa nan ne kaga hidaya kenan hissiya ma'ana wuya kuma a ce in ka bi Allah da manzansa ka shiriya wa in tudiuhu tahtadu kaga wannan ma'ana wuya ce in ka bi Allah da manzansa a aqidarka da ibadarka da mu'amalarka da akhlaq ninka da siyasarka da zamantakewarka da rayuwarka ciki da waje ka shiryu da haka shine ma'anan wato ma'ana ta farko hidayatu irshadin wa bayanin wa jilalatin wa ilmin hidaya ta bayani da nuni da koyarwa da ilmantarwa ma'ana ta biyu ta hidaya shine hidayatu tawfiqin wa amalin gamdakatar yanzu idan mutun ya karantar da kai yayi maka wa'azi to daukan wa'azin kai aiki da shi kuma wannan daga Allah ne sai Allah ya ga dama sai kai aiki da wa'azin in Allah bai ga dama ba sai ai wa'azi baka dauka ba yusa Allah ce ya ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawab indallahi summul bukum alladhina la ya'qilun walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharuna daga waɗannan ayoyi sun gaya mana cewa shari'a ta tawfik gamdakatar wal amal kai aiki ai maka ka dace ka tashi kai aiki bayan an maka wa'azi ka tashi ka dauka kai aiki da shi wannan Allah ne yake yi man yahdillah fa huwa al muhtad wanda Allah ya shirye shi shine shiryeye wa man yudlil falan tajida lahu waliya murshida shi sa ake cewa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu akwai wa nastahdihi ko suka kara amma ina jin arwaya babu wa nastahdihi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati ko wa min sayyiati amalina may yahdillah fa huwa al-muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا kaga kenan wanda Allah ya shirye 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 yi wallazina hatadu zadahum huda wa atahum taqawahum wallazina jahadu fina lanahjiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinina kuma yace wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda Allah yace na nuna musu amma sai suka fifita su makance da su bi shari'a yasa yace annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha argu da ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratul lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur kun ga alfarqu kenan baina hidayatu dilalatin wa bayanin wa irshadin wa amalin da kuma hidayatu tawfiqin wa amalin wato bambanci tsakanin a koya ma wannan annabawa suna koyarwa su yi wa'azi su fadakar amma kuma fa ma amana ma'ahu illa qalil fa amana ma'ahu illa qalil duk wa'azin da suka yi kamar annabi Nuhu ya shekara 1000 yana wa'azi amma Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil kadan suka yi imani da shi saboda ba wa'azin ne kadai ba sai Allah ya sa maka shari'ar tukunna shi yasa muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu tafarki madaidaici وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا saboda haka shine ma'anan shari'a ta biyu sannan akwai shari'a amma mutlaqa shamila li jami'il khalq shine Allah ya ce subbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada don kuma yake cewa allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada shari'a kenan to a lahira ma zuwa aljanna da zuwa wuta sai an nuna wa mutum yusa aka ce fahaduhum ila siratal jahim ku shiryar da su su tafi jahim can kuma yace alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah amma anan hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah ma'ana duk abinda ake bukata domin gudanar da rayuwa akwai shi a cikin alqur'ani shi sa Allah yace hudan amma lil muttaqin to me bambanci a can Allah ta'ala yace inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira lillati hiya aqwam duk wani hanya mai kyau to qur'ani yana shiryawa can kuma Allah ta'ala yace shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda hudan lin-nasi nan yace hudan lil-muttaqin to me bambanci tsakanin hudan lil muttaqin da hudan lin nas hudan lil muttaqin asali qur'ani hudan lin nas ne na kowa da kowa ne da dukkan bangarori na mutanen duniya qur'ani shari'a ne gare su to amma tunda busu ba sai zamo khas ga masu tsoron Allah waye mai tsoron Allah asalin taqawa daga waqayaqi wiqayatan waqayaqi wiqaya waqa wannan filin ana kiransa wato abin nan mu'tal saboda farkon sa akwai illa karshen sa akwai illa ya zama ajwaf kenan ya zama me ya zama lafiful mafruq saboda farkon sa illa karshen sa illa latif al mafruq farkon sa illa in ka kalle shi nan zaka iya cewa misal ne in ka kalle karshen sa zaka iya cewa wato abin nan ne naqis abin nan menene abin nan mu'tal ne ko karshen sa da illa farkon sa da illa to sai aka sa masa suna al-latiful mafruq saboda fi'ilai suna da sunaye guda takwas a larabci akwai abin da ake kira wato salim ma salima min al-hamza wa at-tad'if kamar kace kataba kaga ba hamza ba tad'if ba wa ba ya ba alif a cikin sa to sai a kira shi salim sannan akwai mahmuz dukkan fi'ilin da akwai hamza ko farkon sa ko tsakiya ko karshe to shi ake kira mahmuz akwai mahmuzul fa'i mahmuzul aini mahmuzul lami kamar kace qara'a ka karshen sa hamza ne kamar kace akala kaga farkon sa hamza ne kamar kace sa'ala kaga tsakiyar sa hamza ne to wannan shi ake kira mahmuzul fa'i wal aini wal lami sannan akwai mudha'af duk fi'ilin da tsakiyar sa da karshen sa iri ɗaya ne shi ake kira mudha'af kamar madda qarra hajja hajja hajaja ne madda madada ne shaqqa shaqqa ne farra farara ne saboda duk filin da yake da wannan shi ake kira muta'ab. To wannan kashi uku kenan, wanda babu waw, babu ya, babu alif a cikin su. To sauran fi'ilai guda biyar daga cikin takwas din sune wanda aka samu akwai waw ko ya ko kuma wato abin nan a cikin sa ko alif. In an samu alif a farkon sa, an samu harfu illa a farkon sa kamar wasala, wasala sai a ce ko kuma warisa, sai a ce wannan ya zama me, ya zama misal. Idan an samu illa tsakiyar sa kamar qala, sai a ce ajwa. Idan an samu illa ƙarshen sa sai a ce mu'tallil akhir. Idan kuma an sami farkon sa da ƙarshen sa akwai hurufi illa, sai a ce al-lafif al-makruk. Idan tsakiya da farko ko tsakiya da ƙarshe akwai harfu illa, sai a ce lafif maqrun. To wannan fi'ilin waqayaqi, waqaya tsari da kariya, ittikhazul waqaya min azabillahi ta'ala bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan, shine ma'anan wato waqaya, ka nemi tsari. Shi yasa ake kiran garkuwa waqaya. Allah ya ce qu anfusakum wa ahlikum nara faqina azaban nar, ka tsare mu azabar wuta, tsari ka tsare mu azabar wuta, shine ma'anan waqaya, kariya. Har Sheikh Abubakar Al-Qadi Abubakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki yana cewa lafazin taqawa yana cikin lafazin da Allah ya tamaimaitawa a cikin Al-Qur'ani da yawa, saboda muhimmancin da taqawa take da shi. Domin taqawa duk abin da zai zabura ka, Allah ya ce ayi ka tashi ka yi, shine taqawa. Abin da zai zabura ka, in Allah ya ce a bari ka tashi ka bari, shine taqawa. Dan haka wanda yake da taqawa shine wanda ya fa'alul ma'murat wa yantahi anil manhiyat. In an ce ayi, kamar yadda mai ahadari yace waya kifa inda amrihi wa nahayihi, in kana son zaman lafiya, in an ce ayi kayi, in an ce ka bari ka bari, to me zai tunkuda ka zuwa ga yin, zuwa ga barin? Me yake tunkuda mutane in Allah ya ce ayi suke tashi su yi? Me kuma dalilin da yasa wasu za a ce ayi su ki, a ce a bari su ki bari, wasu su ki kwata kwata su kuma ki bari kwata kwata, wasu kuma a ce su yi wani su bar wani, a ce su bari su yi wani kuma su bar wani? Me ya jawo wannan? Wasu kuma an ce su yi, sun yi duk abin da aka sa su daidai gwargwadon su, an ce su bari sun bari baki daya. To ya ake samun wannan? Kenan mutane anan sun kasu nawa, sun kasu kashi uku. Wanda za a ce yayi, ya tashi yayi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum, idan nace ayi ku tashi ku yi gwargwadon ikonku. Idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu. Kun ga wajen ijtinabi bai ce mastata'tum ba, wajen bari akwai mastata'tum, ka ban giya mastata'tum, ka ban zina mastata'tum. To me mastata'tum a cikin barin giya da zina? Ka sha kadan, kaga ba za ka wajen hani ba mastata'tum, amma wajen yi sai aka ce kai gwargwadon ikonka. Amma bari ba maganan bari gwargwadon iko, kawai ka bari duka, shine ma'anan idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu, in nace a bari ku bari. To abinda yake tunkuda mutum idan Allah ya ce ayi ya tashi, in an ce a bari ya bari, abu hudu ne. Na farko kaunar Allah. Duk mai kaunar Allah, in dai kaunar ta kai kauna, to ba zai so ya dinga saba Allah ba. Kamar yadda duk wanda kake kauna baka son ku saba, ko ba haka bane? Ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha li amri fil qiyas shani law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. In kana son wato wanda kake so sai ka bi shi kawai. Arabta hawaha qabla an a'rifa al hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana. Sura ka soyayya in ta shiga shikenan, kawai sai ta rufe mutum ido. Duk abin da masoyin kai yake so sai kai. Da haka wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mu'minai suna da tsananin kaunar Allah, da haka sai su yi su bari. Na biyu, abin da ke tunkuda mutum in an ce ayi yayi, in an ce a bari ya bari, girma, ganin girman Allah. Idan kana ganin girman Allah, to in Allah ya ce ayi sai kai, in ya ce a bari sai ka bari. Da haka ganin girman Allah yana tunkuda mutum zuwa ga bin umarni da hannuwa da hani. Na uku, tsoron azaba.
wala yu'azzibu azabahu ahad, ba mai azaba irin ta Allah, shi ake kira khauf. Yad'una rabban khawfan wa tama'an, ragaban wa rahaban. Sannan abu na hudu, abinda ke tunkuɗa mutum shine kwadayi. An ce akwai mata a aljanna, akwai dawwama, ba a dauke wuta, ba a dauke ruwa, ba ban daki, ba hamma, ba bayan gida, ba kumallo, ba harasuwa, ba asibiti, ba rashin lafiya, ba dauke wuta, ba tashin bamabamai, ba tsoro, ba firgici, ba tashin hankali, ba fitina, ni'ima dindindin, jin daɗi dindindin, mata dindindin, ba sa tsufa, ba ka tsufa, ba yunwa, ba kishirwa, ba zuwa kasuwa, ba yankewa albashi, ba abin da zai kare. Qutufu hadaniya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. To wannan kwadayin sai ya zaburar da kai, wancan tsoron sai ya tunkuɗa ka, wancan soyayya sai ta jaka, wancan girmamawan sai ta tafi da kai. Da Allah ya ce ai sai kai, an ce a bari sai ka bari. Da haka waɗannan su ne sinadarin taqawa. Da haka Sheikh Usaimin ya yi ta'arifin taqawa, shine wato ittikhazul wuqaya min azabillahi ta'ala bi fi'li awamirihi wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Ka riƙe abin da zai tsare ka daga azabar Allah ta hanyar yi nayi, bari na bari, da kuma wato a zahiri da baɗini. Da Allah yana cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yanzu wani yana aikin laifi a boye, amma ba zai taɓa a fili ba, saboda baya so mutane su gane yana taɓargaza. In ya ɓuya ba, kowa bai gan shi ba, sai ya taɓargaza ya more, kuma ya fito kawai sai ya shashara bakinsa. Ya ana akramakallah, ko ana yashi, ko ya malam, ko ya wali, ko ya waye, amma da an san taɓargazar da yake a ɓoye, wataƙila da dutse za a ji shi. To wannan baya tsoron Allah, tunda ya ce ittaqillaha haythuma kunta, ka ji tsoron Allah duk inda ka tsanci kanka. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa laqad wassayna alladhina utul al-kitaba min qabli wa iyyakum an tattaqullaha. In zaka tafi annabi ya ce zawwadaka Allahu taqwa fa inna khayra zad at-taqwa i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqina wa libasu at-taqwa zalika khayr. Har tufafi na tsoron Allah shine abin da yake zara. Haka Qur'ani hudan ne fil aqaid, hudan ne fil ibadat, hudan ne fil mu'amalat, hudan ne fil akhlaq, hudan ne fil siyasa, hudan ne fil iktisad, hudan ne fil hayatul fardiyya, fil hayatul usariyya, fil hayatul ijtima'iyya, fil hayatul ad-dawliyya, fil hayatul alamiyya. Qur'ani shari'a ne a kanka, shari'a ne a gidanka, shari'a ne a garinku, shari'a ne a ƙasarku, shari'a ne a aqidarka, shari'a ne a ibadarka, a mu'amalarka, a halayenka, a siyasarka, a tattalin arzikinka, a rayuwarka ta kai kadai gauro, a rayuwarka da kai da matarka, a rayuwarka kai da ƴaƴanka da gidanka da usra da family ɗinka, a rayuwarku a unguwarku, a rayuwarku a kasuwancinka, a siyasarka, a zamantakewarka. Shine ma'anan hudan lil muttaqin. Kun ga shi Qur'ani babban abu ne. Shi yasa yace man qala bihi sadaqa, wanda duk yace Qur'ani yace to ya gama gaskiya. Wa man amila bihi ujra, wanda kuma yayi aiki da Qur'ani to lada ne. Wa man qara'ahu ma ujra bi kulli harfin ashara, dukkan harafi guda za a baka lada 10. Yace innal qur'ana shafi'un mushaffa'un wa mahilun musaddaqun, man ja'alahu amama qadahu ila aljanna wa man ja'alahu wara'a saqahu ila an-nari. Al-mahir bil Qur'an ma'a safarati al-kiram al-barara wallazi yaqra'u al-Qur'ana wa yatata'a'u fihi wa huwa alayhi shaq lahu ajran. Kun ga kenan, ashe mu ba al-Qur'ani shine tsiran mu duniya, shine tsiran mu lahira, hudan lil muttaqina. Da haka duk mai jin tsoron Allah Qur'ani ya ishe shi. Shi yasa yake cewa man lam yataganna bil Qur'an falaysa minna. Yataganna an ce ai wanda bai isu ya wadatu da Qur'ani ba. Wata fassarar, wata kuma tace mallam ya taganna, wanda baya rera karatun Qur'ani. Iqra'ul Qur'ana fa innal Qur'ana binna minene zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul Qur'ana husnan. Wannan zamu tsaya waɗannan jumloli guda hudu, alif lam mim. Jumla ta farko mun ji abinda ta kunsa, zalikal kitab. Mun ji abinda ta kunsa, la raiba fihi. Mun ji abinda ta kunsa, hudan lil muttaqina. Mun ji abinda ta kunsa. Da haka kowace jumla mun faɗi kaɗan daga cikin abin da ta kunsa. Don ku gane Ƙur'ani gaba ne, ko mu tafi da gudu. Yawwa, ka gani? Abu a hankali ana ganewa, saboda wani abin ka gane guda ɗaya sai ganar da kai abubuwa da yawa. Wani malamin in ka zo kai karatu da gudu sai ce da haka muka tara, in ka bi a hankali sai ce da haka muka gane. Da mai ganewa da mai tarawa wa yafi muhimmanci? Mai ganewa. Saboda ka gane abin da ake nufi da wannan Qur'anin, abu ɗaya ka gane shi sai nuna maka dubu da baka gane ba. Amma in kai da yawa baka gane kowanne ba, sai ka wayi gari ka tashi ma baka san me zaka ce ba. Amma yanzu dai kowa akalla zai iya gane me ma'anan zalikal kitab, zai gane ma'anan la raiba fihi, zai gane ma'anan hudan lil muttaqin, zai ma gane ma'anan alif lam mim da fassarori guda 26 da muka zubar, muka dauki guda biyu kawai, zai iya gane wannan cikin sauki. To Allah ya sa mu dace, Allah ya mana muwafaka. Tambaya. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Ina ai ba tambaya bace. Malam yaya, okay, yaya ake yin zakkar fiddakai? Samari suna fitarwa ko sai mai magidanci? Kowa yana fitar da zakkar fiddakai. Faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zakar wal unsa wal hurr wal abd. Kowa sai ya fitar da kwano ɗaya ranar sallah. Kan ma ka ce baban ka ya fitar ma, karatun yanzu ka fara tari. Kwano ɗaya ba zai gagare ka ba, karamakalla. Duk da baka da mata, baka da gida, kana kwana a shago, amma siyan shinkafa kwano tiya ɗaya ka ba talaka, ai ba zai gagare ka ba. In ma ka ji tsoron zai gagare ka, tun yanzu sai ka fara tari. Akwai wajen kwana 16 ko 7 ko 8 da ya rage a gaba, da haka kana da iko ka tara kuɗin da zaka sai tiya ɗaya na shinkafa ka fitar wa kanka. In kuma kana da mata da ƴaƴa duka sai ka fitar musu. Malamai hukuncin mai zagin iyaye, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zagin iyaye iri biyu ne, kowanne kaba'ira ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace minal kaba'ir, min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Annabi yana ce mugun laifi mutum ya zagi iyayensa. Sai abin ya daure wa sahabbai suka ce kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Ta kaka ko za a yi dan halar ije zagi babansa? Sai ce yal'anu abar rajuli wa ummuhu, yasubbu abar rajuli wa ummuhu fa yasubbu ummuhu wa abahu. Abinda ake nufi da ka zagi babanka, ka zagi babanka, ka je ka samu wani ka dura masa a shari'a. To in yayi shiru, to ka zagi babu, wannan zagin a littafi za a rubuta cewa ka je gaban babanka ka zage shi, domin shi ma babansa ai babansa ne. To sai zagin ya tashi daga kan babansa sai ya koma kan babanka. To in ya kasa hakuri shi kuma, shi ma ya duro maka a shari'a, to shi ma sai a rubuta ya zagi babansa. Ashe zagin baba ba ana nufin ka je gaba da gaba ka dura masa zagi ba. In ka zagi baban wani, ai da baba duk ɗaya ne. In ka zagi babansa bai rama ba, to zagin sai ya koma kan babanka. In ya rama sai ya koma kan babansa. Wannan shine matakin farko na zagin uba. To mafi muni kuma ka je gaban baban, wanda bana zaton za a yi wannan, ko ana yi gaban baban, baban yana ji. Wai mutum ya je gaban babansa, baban yana ji, izage shi. Na san dai ana gunguni da sauran yan maganganu, ni baba da zunkura baki da kau da kai da ba da baya, duk wannan shakiyancin ana yi. Ko da yake gashi an samu wani ya kashe babansa da babarsa, ka gani? To ai kaga, amma shaye-shaye ne wannan. Amma mai hankali da yana cikin hankalinsa uwarsa da babansa ya je izage su a gabansu, kai wannan abun yana da nauyi, kuma musifar da za ta hau mutum har ƙarshen rayuwarsa ba zai daidaita ba. Saboda alhakin uwa da uba, na gaya muku shine matakin farko da ke lalata mutum. Idan mutum ya taso uwarsa tana tsine masa, ubansa yana tsine masa, ba zai albarka ba. Kai ko ba su ce sun tsine ma ba, in dai ba sa jin daɗinka, sun haife ka amma suna neman kai da kai, saboda ba daɗi kullun labaran da ake kawo musu game da kai, ka maru wancan, ka kwace kayan wancan, ba ka yi ƙoƙari ba, ka yi faɗa, ka yi diki wancan, a kawo ƙara. Akwai wanda ma har zuwa ake a tafi da uban. To da ɗan ya yi wata taɓargaza, uba yana zaune yana lazuminsa, sai a ce taso ɗanka ya karya wani, ko ya fasa kan wani, ko ya saru wani, ko ya yi kaza, a sa uban a mota a kai shi police station, a ce ɗanka ya yi kaza. Yanzu wannan ba zai kwana da baƙin ciki ba, kai kawai ka jawo ma a dinga zaginsa, ana ai kai ɗansa ne kawai, in baka abin kirki. In aka ce kai ɗansa ne, an zage shi, a ce kai da ɗanka ɗan shaye-shaye, to wannan kaɗai baba ya girgiza kai, to ka ɗau alhakinsa. shi yasa qurrata ayunin an fi so ka faranta mahaifanka rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin Allah ka ba mu ƴaƴan da in mun gansu ko sun gan mu ko mun ji labarin sa ranmu zai dadi a ce danka ai shine yayi kokari yazo na ɗayan nan shine mai kyautata mutanen nan shine mai kokarin karatun nan shine mai ladabin nan ko taran a gamu da kai ma a ce ina dan nan naka kai irin naka dan albarka duk inda ya ga manyan mutane sai ya gaishe su zaka ji mai a ranka zaka ji dadi amma a ce kai dan nan naka bai da mutunci wallahi duk ya tada hankalin unguwa sai mu ce kai Allah ya sauke to kaga wannan bakin cikin da mutum ya sa baban sa ya ishe shi bala'i saboda haka wannan ma ai ba sai an faɗi hukuncin sa ba shi ma wanda ya rubuta ya san hukuncin sa Hajjiya Aishatu Jibril ko Jibir sunanta Aishatu Jibir dukku ta kawo taimakon magi katon biyar shinkafa buhu biyar makaroni buhu biyar katon biyar omo katon biyar gishiri katon biyar in an hada ya zama katon 20 da buhu biyar tace a saka asusun marayu to Allah saka mata da alheri malam ina neman addu'a akan dan uwana da Allah ya juyo da hankalinsa ya dinga waywayar gida to Allah ya juyo da hatalana min kulli shar wa'azin da zai gobe akwai ko babu to ai ba a sanar ba ha ai na zai ba ina ne makiyar farfaro wanda ya san makiyar farfaro ya daga hannu okay wajen kofar fada to gobe anan da karfe 4 za a yi wa'azi da rabi a fadi na goben tukunna a sanar da najibin goben tai kai abun ya hadu biyu gobe dai za a yi a makerar farfaru makerar farfaru ko mafarfarun makera to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk